الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ بالألباب شبه أرباب البراعة وألقى في مسارح أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وصحابته ذوي الرصانة والحصافة ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na balagha a cikin littafinmu mai albarka littafin Zubdatul Balagha wallafar Ash-Shaykh Muhammad ibn Abdul Aziz Nasif hafizahullahu wara'a. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga cikin ilmul bayan, mun karanta baiti ɗaya-ɗaya har guda shida a cikin ilmul bayan. To ƙaddarawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ya ƙaddara za mu sake maimaita wannan karatu duba da cewa tasjil ɗin da aka yi bai yi ba. Bayan mun gama an rubuta suna da komai da komai, to sai Allah ta'ala ya ƙaddara su ya yi babu karatu ko ɗaya ciki. To za mu sake maimaitawa saboda karatun ya zamanto dukkaninsu sun fita da juna. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora wajen faɗar daidai da kuma aikata daidai. Wato kamar yadda muka sani, ilimin balaga wato ilimi ne wanda yake ɗauke da nau'i guda uku, wanda waɗannan anwa guda uku su ne suke ba da ilimi na balaga. Akwai ilimin ma'ani, akwai ilmul bayan, akwai ilmul badi'i. To a cikin karatuttukanmu darasi daga na biyu har zuwa na tara mun tattauna akan ilmul ma'ani ne, wanda ilmul ma'ani ya kunshi wato abwab har guda takwas, kamar yanda dukkanin waɗannan abwab guda takwas mun tattauna a cikinsu mun ɗauki ɗaya bayan ɗaya har zuwa babi na ƙarshe al-ijaz wal-iqnaq wal-musawat. Wanda ilmul ma'ani mai karatun balaga wato zai sanar da kai yanda za ka yi amfani da kalmomi zancen da ya dace ka yi shi a guri kaza da lokaci kaza da lokaci kaza, da kuma wanda za ka tunkara da wannan zancen. Lokacin da za ka yi zance tsakankaninka da mahaifinka, kalmomin da za ka yi amfani da su ya sha bambam da lokacin da za ka yi zance tsakankaninka da sa'anka. Hakanan lokacin da za ka yi zance tsakankaninka da sa'anka ya sha bambam kalmomin da za ka yi amfani da su da lokacin da za ka yi zance da na ƙasa da kai. Lokacin da za ka yi magana ga mutumin da yake ya saba doka ta Allah subhanahu wa ta'ala, kalmomin da za ka yi amfani da su sun sha bambam ga mutumin da shi kuma bai ma san dokar ta Allah ba yake tata. Wannan za ka mu'amalance shi da mu'amala wanda take tattamsa, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ga Annabi Musa alayhi salatu wassalam ga ɗan uwansa Haruna, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Saboda fir'auna ya yi shishigi ya rena Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai Allah ta'ala ya umarce su da su yi mai magana, magana wanda take mai taushi. Sannan kuma lokacin da za ka yi magana saboda munasaba ta farin ciki ta samu, ya sha bambam da maganar da za ka yi a lokacin da munasaba ta rashin ta alhini ta samu. Idan mutum yana cikin yanayi na rashin jin daɗi, la Allah mahaifinsa ya rasu ko mahaifiyarsa ko ɗansa ko iyalinsa, idan ka je za ka mai ta'aziyya ne. Kalmomin da za ka yi amfani da su sun sha bambam da kalmomin da za ka je wa wanda shi kuma ya yi wa ɗansa aure ne, ko kuma shi ya yi aure ko ya yi wa ‘yarsa aure ce. Wannan in ka je za ka mai ta'aziyya, wannan in ka je za ka mai ta hani'a. To wannan shi ne ilmul ma'ani, abin da yake karantar da mu. Kalmomin da za ka yi amfani da su ka san lokacin da za ka yi amfani da su. Idan aka baka wato magana aka ce kana da minti biyar, To yanzu a wannan lokacin in kace kai surutu da yawa daga ƙarshe zai bayar da cewa minti 5 din naka ya cika sannan kuma asasiyat abubuwan da kake so kai bayani akan su baka doki ɗaya ba ma to sai zaman to kai mura'atul waqt yanzu duk abin da yake hashu ne abin da ba buƙatar shi sai ka takaita ba tare da ka zo da shi ba sai ka zo da abubuwan da ake buƙatar su a wannan lokaci mun gane da kyau wannan shine ilmin ma'ani abin da yake karantar da mu to kuma bayan sa sai ilmul bayan wanda shi kuma ilmul bayan a cikin balaga zai baka wato wanti ba rauni na hanyar ka isar da sako daya ta hanyoyi da dama mun gane da kyau can alfaz din da zaka yi amfani da su kalimat din da zaka yi amfani da su mun gane da kyau yanzu alqur'ani kamar yanda mun sha fada da ma cike yake da balaga ko to lokacin da ana munasaba ta aure ka zo ka aka damka maka kai magana a takaice kawo da ka amsa sai ka ce kullu nafsin za'iqatul maut kaga aya ta alqur'ani a cike take da balaga amma mahallin da ka zo da ita bai yi ba saboda ba munasaba ana anan yanda yake bata ka zo min ayati ana khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun mun ga yanda kyau sai zaman to ayoyi ka doke su ka dora su a gurin da ya dace da su to shi kuma ilmul bayan abinda zai sanar da kai shine abu ɗaya ne kake so ka isar amma kuma kana da hanyoyi zaka iya zo mai takafa kai zai ta hakika zaka iya zo mishi ta jefi mun gane wannan shine ilmul bayan shine abu ɗaya ne zan yi amfani da kalma kai kai amfani da kalma wancan ya amfani da kalma kuma kowanne ya isar da sakon yanda ya dace sali mu doki barawo zan yi cewa wani barawo ne na ce barawo ne ai an gane abin da nake nufi sannan kuma zaka iya cewa wani mai halin bera ne idan aka ce wani mai halin bera ne an gane abin da yake nufi idan aka ce wani mai dan hali ne shi ma kowa ya gane abin da ake nufi duka da sakon da ake so a isar shi ne wani mutumin banza ne barawo ne kaga wancan yayi amfani da wata kalma ni na fito ta kafa kai tsaye na shigo shi wancan ya duro ta kan katanga wancan shi kuma ya shigo ta wani guri amma dai duka sakon da muke isarwa guda ɗaya ne wannan shine ilmul bayan kenan abu ɗaya ne muke so mu isar amma kuma za mu yi amfani da kalmomin da wannan kalmar da ya amfani da ita ba ita ne amfani ba shi wancan ba ita ya amfani ba lokacin da kaga wani mai karamci mai kyauta zaka ce wane yana da kyauta mun gane da kyau kaga idan kace wane yana da kyauta za mu gane abin da kake nufi sai wani yace kai wane kamar teku yake wajen kyauta kenan kaga wannan shi ma abin da yake tabbatarwa shine wannan mutumin kirki ne mai karamci ne sai wani shi kuma da gefe yace ai wane kafar shi a bude take ga bayin Allah kenan in ka zo ka zai amshe ka da hannu bibi kuma zai maka isani wannan shine ilmul bayani kenan kaga magana ɗaya ce amma kuma za mu yi amfani da kalmomi da dama kai ka yi amfani da kalmar ka ni yi amfani da jumla ta shi ma yi amfani da jumla shi amma dai sakon ɗaya ne muke isarwa to shine yace fannul bayani ilmu ma bihi urif ta'diyatul ma'na bi turqin mukhtalif wuduhuha wa hasruhu fi thalathati tashbihi naw majazi naw kinayati tashbihuna dilalatun ala ishtirak أمرين في معنى بآلة أتاك ففصل الوجه أو يحذف مجملا أكد بحذف آلة أو أرسلا وبالوفاء بغرض مقبول أو رد تقسيماته تطول لفظ قد استعمل في معناه حقيقة مجازنا سواه ذا اللغوي بعلاقة قسم فالأول استعارة وتنقسم معنى يأتي علم البيان to wannan ilimi zai tattauna akan abin da ya shafi ilmul bayan wannan fanni kenan to amma ilmul bayan wato nau'i ne cikin anwa na ulumul balaga ilmul balaga ya kunshi nau'i guda uku muka faɗa ko akwai ilmul bayan akwai ilmul ma'ani akwai ilmul badi to waɗannan guda uku sune suke bayar da ilimin balaga. Idan kana so ka ce mai ilimi kai tsaye, idan kana so ka ce mai fanni, amma ka ce mai fanni yafi sama da ka ce mai ilmi. To sai da ko waɗansu baitattuka guda uku na malam mai akhdari cikin littafin sa al-jawharul maknun, da wannan mai akhdari a Sheikh Abdulrahman ibn Muhammad al-akhdari al-maliki al-jazairi, ba wai akhdari kadai yake da ba, yana da littattafai da dama a bangarori na ilimi da dama. A bangaren aqida yana da kuisulul usul, wanda littafi ne wanda yake mai kyau kurai da gaske, zaka fahimci aqida ta ahlus sunna wal jamaa a ciki. Sannan kuma a bangaren balaga yana da kowa da littafin al-jawharul maknun, littafi ne mai kyau kurai da gaske, yana da kai rubutu da dama ma baina mansurin wa manzumin, yayi rubutu bangaren abin da ya shafi an-nathru da kuma bangaren abin da ya shafi an-nazm. Idan ka karanta tarjumar sa da kuma muallafat nashi za ka ga littafai sama da 20 wanda yi, wanda kuma al'umma tana fa'idantuwa da shi, Allah ta'ala jikan sa da rahama. Malam yace fannul bayan, wato ilmi ilmul bayan, fannul bayan ilmul bayan a bangaren balaga shi kuma ilmu ma bihi urif, wato ilmi ne wanda da shi ne ake sanin ta'adiyatul ma'ana, ake sanin yanda za a bayar da ma'ana, zaka isar da ma'ana ta zancen da kake yi, kake so ka isar da ita zuwa ga waɗanda suke sauraron ka, bi turqin mukhtalifin wuduhuha, wato ta hanyoyi wanda bayyanar su suka sha bambam, ta hanyoyi wanda fitowar su a fili karara sun sha bambam. Wannan la'alla zai iya yin magana ya fito fili karara, saboda shi la yakhafu ahadan wa la yakhafu shay'an, baya jin tsoron kowa, baya jin tsoron komai, zai ce kai barawo ne, gane da kyau, ko ne da ya faɗa haka, ya fito a fili karara, kowa ya gane da wanda yake bi hankali da marasa hankali. Amma lokacin da shi kuma ne ga cewa to yana so yara kada su gane abin da yake so ya ce, ya ce kai wani halin bera gare shi, kaga yara idan aka ce halin bera zai iya yiwa ce to wani kinan gudu gare shi shi ba, kenan yana iya yin rabi a cikin da sauransu. Mun gane da kyau, saboda yara wani lokacin irin wannan dama ana ɗan yi musu haka a fili a rufe. Mun gane. To kaga dai isar da sakon mai hankali ya gane abin da kake nufi, daga cewa ne sai an kula halin bera gare shi, to ba sai ka jala a jifunka ba, ba sai na jala a jura ba, na gane abin da kake nufi, shi ma ya gane abin da kake nufi. Lokacin da nace wa da tabkar teku yake, ba kana nufin ba in ka tashi ka je ka ɗebi ruwa kai wanka a gurin shi, kace to ni na gani kullum ina ganin shi kamar sai nake ganin shi ba ruwa a jikin shi, mai hankali ba zai gano haka ba. Daga cewa na kabar teku yake, kana nufin mai karamci ne mai kyauta ne, kamar yanda teku idan ka je ka ta'khudhu ma shi'ta, zaka dauki abin da kake so ba tare da ya hana ka ba, to shi ma in ka je zaka samu alheri daidai gurgudu. Mun gane da kyau, shine ta'adiyatul ma'ana, ma'ana ilmu ma bihi urif, wato sani ne, ilimi ne wanda da shi ne allazi, wato ma dinna ma ce mausula, allazi yu'rafu bihi, wanda da wannan ilimi na ilmul bayani ne ake ganewa ta'adiyatul ma'ana, wato bayar da ma'ana. Idan aka ce ta'adiya shine isalul ma'ana, wato sadar da ma'ana zuwa ga shi mai sauraron zancenka, amma bi turqin mukhtalifin wuduhuha, wato ta hanyoyi wanda bayyanar waɗannan ma'anar suka sha bambam. Saboda lokacin da mutum ya magana a haƙiƙa, kowa zai gane, wanda yake yayi karatu da wanda bai yi karatu ba zai gane, da yaro da babba zai gane, da mace da namiji za su gane. To amma lokacin da ka yi amfani da wata kinaya, mai hankali shi ya gane abin da kake nufi, amma wanda yake kidahumi ne, sulkumi ne cikin mutane, sai ga bai gane ba abin da kake nufi, yana nimin gane har yanzu ba, sai ka jayo shi ka ce kaza nake nufi. Mun gane da kyau, shi sa lokacin da ma'aikaci alaihi salatu wassalam wata mata ta zo ta tambaye shi game da wanka na jini na al'ada, madala ce khudhi firsatan min maskin fatatahhari biha, wal bukhari fi riwayatin thalathan, walamma qalat kayfa atatahharu qalat tatahhari biha, qalat kayfa qala subhanallahi tatahhari, ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهي فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. حديثنا عن عائشة رضي الله عنها وندرا cikin Bukhari da Muslim. Kaga ma'aikin alaihi salatu wassalam ya bata abin arfi amma ita na Aisha ta san abin da ma'aiki yake nufi saboda mimma yustahya minhu ne. Abin da ake jin kunyar ayi bayani ne game da shi a fili karara a zahiri to sai ayi kinaya. To ma'aiki yayi bayanin bata gane ba. Daga ƙarshe ita da ke na Aisha alima ce. Ita ce wato kallafi tsakankanin raunna sai ta yi mata bayani dalla-dalla ta ce ga abin da annabi yake nishi. Mun gane da kyau? Shi yasa na Aisha take yin godiya ga matan Madina. Ta ce niman nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqahna fi din. Yana cikin sayu Muslim. Ta ce madalla da matan Madina kunya ba ta hana su su fahimci addini. Kaga wannan baiwar Allah ya tambayi ma'aiki da bata gane ba sai ta kaifa atadahhar. Bala tadahhari bi qalat kayf. Ita bata gane ba. Saboda abin da ba ka gane ba ka yi tambaya wannan shi ma zai kara fito maka da abin a shiri karara. Mun gane shine yace ta'diyatul ma'ada bi turqin mukhtalifin wuduhuha wato ta hanyoyi wadanda suka sha bamban wajen bayyana su a fili karara. Ce amma wa hasruhu fi thalathati wato ka iyakance ka takaita ilimi na ilmul bayan ka takaita shi fi thalathati wato a cikin bababbuka guda uku wato kaga shi fadin sa bai kai ba ilmul ma'ani saboda ilmul ma'ani kusan shi ne kashin baya na balaga duk wanda bai san ilmul ma'ani ba to ba shi ba baligi bane saboda duk wanda bai san ba kalmar da zai yi amfani da ita lokacin da zai yi wa wani magana shi kawai bakin shi kawai haka yake shi tudurwa ne magana in ta fito zai iya gaya wa mahaifin shi magana da zai gaya wa abokin shi kaga lokacin da zaka ce aboki na ina da hira da kai kuka zauna kuna tattaunawa da shi la Allah wannan hirar ba zaka iya yin ta da mahaifinka ba akwai hirar da kuma zaka yi ta da mahaifinka amma kuma ba zaka yi ta ba da abokinka to wannan shine balaga ilmul bayan ilmul ma'adi kenan to shi kuma ilmul bayan shine waɗannan babubukan guda uku ne zai tattauna akai waɗansu suna kai shi babubuka guda hudu saboda akwai isti'ara isti'ara za mu ganta a gaba to isti'ara saboda wani kaso ce na cikin tashbihi yasa lokacin da zaka yi isti'ara kusan tashbihi ne sai dai tashbihi shi a cikin tashbihi ba yanda za a cire al-mushabbahu da al-mushabbahu bi to amma ita kuma isti'ara shine in baka cire al-mushabbahu bihi sai ta zamanto isti'ara ce makniya ko kuma ka cire al-mushabbahu kamar al-mushabbahu bihi sai ta zamanto isti'ara tasrihiyya mun gane yace tashbihin yace na farko shine akwai tashbihi kamantawa wannan daga cikin ilmul bayan akwai at-tashbihi kamantawa wanda tashbihi shine kamanta wani da wani abu mun gane da kyau kamar yanda zaka ce fulanun kal qamari wani kamar wata yake wajen haske mun gane da kyau kaga ba gami ma wata yafi shi haske wannan shine kaida dole ya zamanto al-mushabbahu bihi wannan sifa din da zaka tabbatar da ita akan al-mushabbah al-mushabbahu bihi yafi samun kaso mafi tsoka cikin wannan sifa din da kace anta kashamsi kai tamkar rana kake kaga cewa ba inda zai ka hada hasken wani da na rana wannan mutumin yana da haske amma hasken shi bai kai kwatan hasken rana ba bai ma kai kashi ɗayan gomar hasken rana ba amma ka ce an ta kashamsi wannan tashbihi kenan ko kace anta asadun kai zaki ne wajen jarumta kaga lokacin da kace anta kal asadi fi shaja'a kai tamkar zaki kake wajen jarumta wannan kamanta shi da kai kai ka san cewa zaki yafi shi jarumta shi da Allah ba wata kila kawai dan ka dai zuga shi ne da sauransu wata kila yana ga dukura biya zuba zai da gudu wallahi daki zai shiga rufi amma ka san ba yanda za a yi zaki tsinkaya kura yace gudu mata kana ce bai anta asadun anta asadun kawai kace ga wata kura nan ta cire yace to mu shiga daga ciki mu kara sahir ne yace ah to ai anta asad yace to amma kaga asarin na kirki ai bayan da za ya tsere to sai dai in kana so akwai at-tashbihul maqlub kuma at-tashbihul maqlub wanda shi kuma shine kana yin abin a sunkuye kamar lokacin da zaka ga mahaifi da shi da dan shi shikenan sai ka ce mahaifin kai wallahi baba ku yi kama da wannan kana da kyau ko wallahi kuna kama da yaran nan baba kaga lokacin da kace miji kuna kama da yaran nan yanzu cikin tsakankanin baban da dan wane ne yake kamar wani dan ne yake kamar baba to amma sai kace baba baba kuna kama da dan nan kuna kama da yaran nan da ku wallahi kaga ashe inda zaka ce shine baba dan nan naku yana kama da ku saboda al-asl bayan da zaka ce reshi tushi yayi kama da reshi sai dai kace reshi yayi kama da tushi mun gane da kyau wannan wato at-tashbihul maqlub ake ce mai irin ka kallaci wani babban malami na musulunci irin misali Albani Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace al-Imam al-Bukhari yushbihu al-Albani yushbihu al-Albani Imam al-Bukhari yayi kama da Albani wajen ilimi kaga anan ba zai yi ba Imam al-Bukhari mahaifin Imam al-Imam al-Albani da ta bangare ilimi to kaga ashe inda ya kamata ka ce al-Albani yushbihu al-Bukhari sai ka ce al-Bukhari yushbihu al-Albani to wannan nan kai at-tashbihul maqlub kaman ka ce ash-shamsu ka anta kun ga da jau yau kun ga ce anta ka shamsu sai ka ce sai ka ce ash-shamsu ka anta rana kamar kai take anta kal qamari sai ka ce al-qamaru ka anta kaga wannan at-tashbihul maqlub kenan kai kama da wata a ce wata yayi kama da kai mun gane da kyau to sai dai in wannan ne zaka kai amma da yanda asali ke shine dole ya zamanto wannan sifa din da zaka kamanta ta da zaka bada ta tsakankanin al-mushabbah da al-mushabbahu bi dole a same ta tafi girma a wajen al-mushabbahu bi mun gane da kyau aw majazi ko kuma majaz majaz shine kaddarawa to majaz kashi biyu ne akwai al-majazul aqli akwai al-majazul lughawi al-majazul lughawi shine yana kallon kalma ne kalmar da zaka yi amfani da ita ka dauke ta daga ma'anarta wanda take ta asali ka bata wata ma'ana kace asad ra'aytu asadan naga wani zaki ya khudubun nasa yana yi wa mutane khuduba kaga wannan al-majaz al-lughawi ne saboda zaki in kace kaga zaki zaki haiwanu muftaris ne dabba ce wanda take mai farauciwa dan adam har kace kuma ka gani yana yi wa mutane khuduba ka san ba wata zaki kace lishi na asali ba wannan majaz ake ce mai al-lughawi mun gane da kyau ko kuma al-majaz al-aqli shi kuma shine misali kace a shugaban kasa ya muku kulbati mun gane da kyau shugaban kasa ya muku kulbati kaga lokacin da kace shugaban kasa ya muku kulbati ba wani mai hankali da zai gano cewa lalle shugaban kasa shi yazo shi yaje shi ya dauko rere ya kaya zuba yaje ya dauko kayan siminti ya buga da sauransu shi ya shi kawai kwangila ya bada akai amma zaka ce shugaban kasa yayi kulbati shugaban kasa yayi hanya shugaban kasa yayi kaza gwamna ya mura kaza ya mura kaza ya mura kaza me hankali abin da zai gano shi da shi yasa akai ba wai shi yayi ba duk wanda zai fahimci cewa da aka ce gwamna shi yayi wannan kankare yayi rija gwamna ya dauko diga da filo yanzu ya ta tuna sai ce wannan kafin kaga wanda ya fahimci wannan abin mutum da ya kasa wanda suka fahimci gwamna shi ya bada kudi akai mutum 100 kaga ce Alhaji wane ya gina masallacin nan ba ana nufin shi yazo shi ba da yayi fanda sun yayi kaza ne ya gina ana nufin shi ya bada kwangilar sa shi ya dauki laborori da meter masu aka gina to wannan ana ce da shi al-majazul aqli wanda a hankalci hankalin ka ma ba zai baka ba lokacin da aka ce meter masu din nan shi ya gina masallacin din nan kaga wannan shine meter din shi ya gina masallacin wannan hakika kenan to amma majazi shine a jingina gina masallaci ga alhajin da da ya gina shi. A ce masallacin Alhaji wani, wani ya gina mana shi, wanda shi shi kuɗi ya bada aka gina, wani almujazul aqli ne. Aw kinayatin, ko kuma kinaya. Kinaya shine ka zo da abu amma ka zo da shi a rufe, kana nufin lazimul abin da ka faɗa din, lazima abin da ka faɗa. Lokacin da kace wani kafar shi abu da take, ina gani baka nufin ko da ko lokacin ka zo gidan shi kawai abu da zaka taro shi. Da yace duk wanda yake buƙatar mu kafar mu abu da take, kaga ba wanda zai fahimci cewa ga abin da yake nufi na cewa da darma in ka zo wajen karfe ɗaya kawai za ka ga gidan shi waye mu abu ne kawai za ka shiga. A'a, lazimin abin da yake nuni akan kafar shi abu ɗaya, mutum ne mai kusanci da mutane. Lokacin da kace wani tokar gidan shi tana da yawa, mun ga da kyau, da kace wani tokar gidan shi tana da yawa, ba za ka ce ɓanna shi gare shi shi yasa. Wannan abin da kake nufi lazimin maganarka shine wannan nan mutumin kirki ne mai ciyar da abinci ne da yawa. Saboda in aka ce toka ta yi yawa, bayan da za a yi toka ta tare da yawa, sai lokacin da ya zama an kashe itace da yawa. To bayan da za a kashe itace da yawa, sai lokacin da ya zama tukunyar da aka dora babba ce. Bayan da za a dora tukunya mai girma, sai in ya zama abincin da za a dafa da yawa ne. Bayan da za a dafa abinci da yawa, sai dai wanda za su ci su zama masu yawa ne. Kaga lazimin wannan kina, kinaya wannan ake ce mata. Kamar yadda wata ta ce, zauji azimur ramad, mun gane da kyau, qaribun najat, azimur ramad dawilun najat qaribul bait minan nad. Wato tana ke tana yi wa mijinta yabo, ta ce mijina azimur ramad mai girman toka ne, tokar gidansa bai yawa ce. Wanda wannan tana nuni akan cewa mutum ne wanda yake mai karamci, yana ciyar da baƙi, duk baƙon da ya zo shi baya cewa baƙo to ka je ka nema abinci a titi, a'a, ya shirya mai abinci. Da kowane lokaci tokar gidan shi za a ganta da yawa, a tile da yawa. To amma yanzu sai dai a ce kuma mai yawan gas kenan ko, wanda yana ga duka ka ga an yi aiki da ice musamman a birni, ka ga gidaje da yawa da gas ake amfani. To sai a ce wannan kinaya. To shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala duk abubuwan da ya kamata a ce a Alkur'ani wa cike yake da balaga. Allah ya ce wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Taƙaƙa za ku amshi abin da kuka baiwa matanku, alhali haƙiƙa sashenku ya sadu zuwa ga sashi. Kaga wannan kinaya ya ce an ijma', wato miji ya kusanci iyalinsa. To amma saboda mai ma yustahya minhu, sai Allah ya ce wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, haƙiƙa sashenku ya sadu zuwa ga sashi, wato sashenku ya ji daɗin sashi, shi miji ya ji daɗin iyalinsa, ita ma ta ji daɗin iyayen mijinta. To ta gaga ne kuma za a ce amshe sadaki bayan wannan. La junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidha. Mun gane da kyau wannan kinaya kenan. Ita tashbihu da dilalatun ala ishtirak amrayn fi ma'nan bi'alatin attack. Ita tashbihu na kamantawar mu, wato zai yi magana akan at-tashbih kenan na farko. Yace tashbihu na kamantawar mu, yana nufin su malaman balaga kenan. Dilalatun ala ishtiraki amrayn, wato shine nuni akan tarayyal al'amurra guda biyu fi ma'anan a cikin wata ma'ana. Dilala ko kace dilala ko kace dalala, duk wanda ka faɗa daidai ne. Wato dalun ɗin imma ya zamanto maftu, imma ya zamanto maksur, kilahuma yawa sawa. Dilalatun ala ishtirak, ala ishtiraki amrayn, wato nuni ne akan haɗuwar al'amurra guda biyu, waɗansu abubuwa guda biyu su haɗu fi ma'anan, wato a cikin wata ma'ana. Dole ya zamanto wannan ma'anar da za su haɗu a kanta, su waɗannan al'amuran guda biyu ya zamanto ma'ana ce wanda zai iya su haɗu a kanta. Misali lokacin da ka ce wa anta kal asadi, kai tamkar zaki kake. Kaga nan mai hankali me zai hararo da kace mai kai tamkar zaki kake wajen jarumta. Mun ga yanda kyau ko? To wannan ita ce ma'anar shine wannan jarabta koda ba a fito da ita ba mai hankali zai halalo da kace anta kal asadi fi shaja'a anta kal bahari fi judi anta kal qabari fi dawi mun ga da kyau wato kai tamkar zaki kake wajen jarumta to lokacin da nace anta kal asadi kai tamkar zaki kake wajen jarumta ko gun fito da jarumta din ba za ka gano abin da nake nufi haka nan lokacin da nace anta kal bahari ko bin cewa fil jud za ka gano abin da nake nufi da nace anta kal qamari ko bin ce ba wajen haske za ka gano abin da nake nufi bi alatin attack da kuma ala adatu tashbih wanda tazo maka mun ga yanda kyau saboda adatu tashbih akwai zaka iya zawwa da suna zaka iya zawwa da fi'li zaka iya zawwa da harfi mun ga yanda kyau saboda dama at-tashbih yana da kai rukunne guda hudu al-mushabbahu adatu tashbih al-mushabbahu bihi wajhu shabahi wadannan sune fuskoki guda wadannan sune arkanu tashbih guda hudu ko al-mushabbahu wanda shine anta ana huwa wannan duka al-mushabbahu ne mun ga yanda kyau adatu tashbih shine bi alatin ataka shine ka anna kaga ka anna harafi ne li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksu mali kana min amal mun ga yanda kyau ka anna ko kafun kafun shi ma harafi ne anta ka zaidin mun ga yanda kyau anta ka kaza mun gane da kyau sai kuma ka zo ka da fi'li anta tushbihu abaka kana kama da ma'aikinka mun gane da kyau huwa yushbihu abahu indai ka san mahaifin shi to ka san shi idan ka gan shi ka ga mahaifin shi taktis mahaifinsa ne mun gane da kyau bi abihi qutada adiyun fil karam wa man yushabihi abahu fama zalam lokaci da kace fulanu yushbihu abahu la'alla kai abinda kake kallo shine yanda mahaifin shi ya zama to mai karamci shi ma dan nashi mai karamci ne sai kace albasa ta yi halin ruwa ai mahaifin sa ya dora su akan hanya mai kyau kaga anan ba kana nufin yayi kama da shi ta fuskar sura ba wajen kyauta ne yayi kama da shi shi yasa bi abihi qutada adiyun fil karam wa man yushabihi abahu fama zalam wato adi ibn hatim al-dai baban sa Hatim al-Dai wato mutum ne wanda yake mai kyauta mai karamci tun a lokacin jahiliya to sai zama kuma Adi ibn Hatim shi ma ya gaji wannan alkhairin daga wajen baban sa mutum ne mai karamci mai kyauta mai goma ta arziki duk wanda ya zauna da shi zai yaba halin sa to sai wani yace bi abi hiqtada adiyun fil karam faman yushabihi abahu fama zalam mun ga yanda kyau to wannan kaga wato yushbihu wannan fi'ili ne mudari kuma zaka iya zawwa da suna kamar ka ce anta mithlu fulani mun ga da kyau anta mithlu fulani kai kwata muka cin wani kake to kuma wadannan sune shine tashbihi go to zai kawo maka tashbihi huskokin sa yace fafassilul wajha aw hadhif mujmilan akid bi hadfi alatin aw arsila yace fafassilul wajha wato ka bayyana wajhu shabahin afili qarara ka fito da ita afili qarara lokacin da ka zo da wajhu shabahi afili qarara to wannan tashbihi naka ana ce da shi at-tashbihul mufassal sai lokacin da kace anta kal asadi fi shaja'ati to wannan da ka kawo wajhu shabahi ka fito da ita afili qarara wannan tashbihi ne mufassal saboda baka bar ba mai sauraron ka cikin dimuwa baka bar ba mai sauraron ka cikin harsashi ka fito da shi a fidi kara sai ya zama to at-tashbihul mufassal mun ga yanda kyau yawwala aw ihdhif mujmilan ko kuma ka shafe wannan alwajhu din ka shafe wajhu shabahi to idan ka shafe wajhu shabahi sai ya zama to at-tashbihul mujmal at-tashbihul mujmal lokacin da kace anta kal asadi wannan tashbihi ne amma tashbihun mujmalun ne ba tashbihun mufassal bane saboda lam tufassilil wajha baka fito da fuskal wajhu shabahi ba a fili karara, ka barta a dunkule a boye, to sai a ce at-tashbihul mujmal mujmilan, wato kai zaka kyautata shi, amma ba zaka ce mai at-tashbihul mujmil ba, at-tashbihul mujmal, saboda kai kai ne al-mujmil din, ismul fa'il ne, al-mujmal kuwa ismul maf'ul ne. Ba zai yi baka baiwa at-tashbihul mujmal ka ce mai at-tashbihul mujmil, kai ne al-mujmil din, mai kyautata kenan ismul fa'il kenan go, al-mujmal kuwa abinda aka kyautata, abinda aka dunkule shi, abinda aka dunkule, al-mujmil wanda ya dunkule, al-mujmal abinda aka dunkule, mun gane da kyau, yawwara. Sai ya zamanto awhidhif, idan ka shafe wannan wajhu shabahin sai ya zamanto mujmila, wato ka dunkule shi, sai ya zamanto at-tashbihul mujmal, tashbihi wanda aka dunkule shi ba tare da an fayyace shi ba a fili karara, mun gane da kyau. Akid bi hadfi alatin, wato ka karfafa wannan tashbihi naka ta hanyar shafewa adatu tashbihi, kayan kamantawa din. To dama tashbihi da kowane lokaci zai iya ɗaukan waɗannan guda biyu, imma ka ce at-tashbihul mufassal al-mu'akkad, magana da kyau. Yanzu lokacin da ka ce anta kal asadi fi shaja'ati, mun gane, to wani ana ce da shi at-tashbihu al-mursal al-mufassal, at-tashbihul mursal al-mufassal. Amma lokacin da ka ce anta asadun fi shaja'ati, anta asadun fi shaja'ati, ka cire mai adatu tashbihi, to yanzu anan tashbihin ya koma at-tashbihu al-mufassal al-mu'akkad, an gane anta asadun, to wannan al-mu'akkad kenan. Saboda anan ka karfafa wannan tashbihin, ka ce anta baharu, kai kai ne tekun ma, an gane kyau. In ka ji ana cewa shakundum shi ne at-tashbihul mu'akkad kenan, kai kai ne ma teku ɗin, mun gane da kyau. Ana anta kal bahari, kai ka ce antal baharu, kai kai ne ma teku ɗin. Idan ka ce antal alim, kai kai ne malami. Ina yanda za a ga dai cewa akwai lokacin da Bahaushe yake wani wata mubalaga da kyau, a ce haba yanzu na ga malami. Yanzu duk shekarun da ya aba duka bai taɓa ganin malami, wai yanzu ya ga malami. Mun gane da kyau. To wannan at-tashbihu al-mu'akkad al-mufassal, idan ya zamanto an faɗi wajhu shabahi, mun gane da kyau. At-tashbihu al-mu'akkad al-mufassal, idan ka ce anta asadun fi shaja'ati, anta baharun fil judi, aw arsila, ko kuma ka sake shi, wato kada ka shafe shi, ka bar shi, to sai ya zamanto at-tashbihul mursal kila, ka ce anta kal asadi. Wannan idan aka tambaye ka wani tashbihi ne, wani aka ce anta kal asadi, sai ka ce wannan tashbihul mursal ne, mun gane da kyau. Tashbihul mursal kuma in aka ce ka kara mujmal ko mufassal, sai ka ce mujmal, saboda lam yuzkar wajhu shabahi, ba ambaci wajhu shabahi. Lokacin da ya kallaci wajhu shabahi zukirat fil amthila, sai ka ce at-tashbihul mufassal. Idan ka ga kafu tashbihi cikin wannan al-mushabbaha wal mushabbahu bi, kaga an saka adatu tashbihi tsakankaninsu, to sai ka ce at-tashbihu al-mujmal al-mursal, mun gane da kyau, wanda ba karfafa shi ba kenan. To amma in ya zamanto babish, kawai aka ce anta asadun, anta asadun, to sai ya zamanto at-tashbihu al-mujmal al-mu'akkad, at-tashbihu al-mujmal al-mu'akkad. Sai mu kula da kyau, dalla Allah da ƙarshen, a ƙarshen karatu za mu iya rubutuwa tambayoyi tun daga farkon karatu har zuwa ƙarshe, a ba mu amsa ciki, mun gane da kyau. Kuma rubutu, la'alla rubutu za a yi shafahi, wato kitabiyan za a yi ba wai shafahiyan ba, dan zai hiba da ma'ana, mun gane da kyau. Dan za mu ce wannan tashbihatu guda hudu da muke da at-tashbihul mujmal da at-tashbihul mufassal da kuma at-tashbihul mu'akkad da at-tashbihul mursal, kowanne a kawo mana misalin shi kuma sai a mana bayani, dan hakan dan zai fi ba da ma'ana da kyau. Sai kuma cikin ilmul ma'ani shi ma za mu diba waɗansu tambayoyi wanda dai ba su da yawa, min insha Allah ta'ala. Wa bil wafa bi gharadin maqbulu aw rudda taqsimatuhu tadulu, wabil wafa bi gharadin, to lokacin da ya zamanto wannan tashbihi naka ya cika abin da ake bukata a zo da shi, to makabulu wannan tashbihin sai ya zamanto makabuli ne karbabbe a wajen malaman balaga, aw rudda, ko kuma a mayar da shi idan ya zamanto lam yafi bil matlub, idan bai cika da abin da ake bukata ba to sai a yi fartin shi a mayar da shi a yi watsi da shi, sai ya zamanto tashbihin gairu jayyid. Mun gane lokacin da ka zo ka kallaci mutum ka ce kai wani kana kamar magi, kana kamar kyanwa, ce kai wata irin kyanwa, kuma wani irin kamar kyanwa ne, aka ce wajen jarumtalka da kokarinka, yanda kyanwa take da kokari da dare ta shiga can ta dilla can ta dilla can, kai ma kokari ka ne ka ga wannan tashbihin naka ai bai yi ba, saboda kyanwa ba a ce mata jaruma, yanda lokacin da ka ce mai kamar zaki ba buƙatar a ce sai ka yi ta wani tafsiri da sauransu, malam zaki to kaga yana yace kamar maje gaje wajen tsallace to kaga an lusa ya ci allo bara eh ba da ma'ana mummuna. Mun gane da kyau, ko kuma lokacin da kace anta kal asadi, aka ga shi kuma mutum ne wanda yake sololo, ba shi da kama jiki ma ba shi da alamar ka hada shi da zaki, amma da aka maka magana aka ce me yasa ka kamanta shi da zaki, kace wajen dauda to kaga wannan ai ba wanda zai saurari magana ya ce ka ce anta kal asadi, in ka ce kal asadi jarumi shine ake ce mai zaki, ba wai mai dauda ba, ka ce ni warin zaki ne na kalla da naje gidan zu, daga yanda kai wannan fatar jikin shi take da dauda shi ma da na ganshi wanda yayi dursusu sai da ce mai kaman zaki yake, amma ba wai jarumta take da shi ba, kaga wannan lam yafi bil maqduf. Mun gane da kyau, bai cika da abin da ake bukata ba. Lokacin da kai ya ce so ka ce a mutum kazami, akwai kalmomin da in kai amfani da su zai gane ka ce mai kazami, amma baka fito fili karar ka ce mai shi kazami ne ba. Mun gane da kyau, ka ce mai ya dan dama, wato mutumin da ya fito daga dama kenan, mutumin da ya fito daga dama kaga lokacin yana warin kifi, ka ce da ka fito daga cikin tabo, kaga da kace mai da ka fito daga cikin tabo ba kana nufin kuma mai kyau ba, kana nufin yayi dauda sosai, amma ba wai daga cikin tabo ka fito ba komai ba, amma kuma ga kanan dan dirna, to amma lokacin da kace mutan ta kal asali kuma kace ai kai ga abin da kake nishi ai kai ba yabo ba kai kushe shi kai, wallahi ba wanda zai gane, ba wanda zai gane kushe shi kai, sai dai kai bayani wai ga wannan lamis bil maqduf. Ko kuma lokacin da ka kamanta abu da abin da shi ba shi da wata wajihu shabahi, ba za a gano wajihu shabahi ba kai zai, ka ce kai wani kamar tayar mota kake, to kaga tayar mota ta fuskar me, tayar mota ta fuskar gudu ko tayar mota ta fuskar baki, kaga in ta fuskar baki ce cikin tayoyi akwai ja ko wanda ba baka bace, to ka ce kamar tayar mota yake, ko ka ce wane kamar a misali ka ce wane kai kamar reshe kake zelan da bino da sauransu, ta fuskar sirantaga kake nufi, ko kuma ta fuskar yanda iska take kada shi ko ina shi kowa ma ya kira shi kawai zuwa yake, kaga wannan ba za a gane ba, to wannan lam yafi bil matlub lam yafi bil gharad. Mun gane lokacin da kace misali kana so ka kamanta mutum da rowa, annan ka ce wani danko ne, za a gane ko ba za a gane ba, za a gane ba, sai ka ce mishi wani rowaci mini, wannan ka ga wafa bil gharad ya cika abin da ake bukata, to amma sai ka diba wani abu wanda shi ma yana da kwai dan danko kadan, amma kuma ba a san shi da wannan dankon ba, misali cikin dabbobi wace ce wanda ba ta aihuwa da wuri, wanda ba ta aihuwa da yawa? Na'am. Tumkiya, to aka ce wannan tumkiya ne, to fa aka cewa wannan tumkiya ne, ai kaga abin da zai fito a fili karara, Timciya shine wanda ita timciya yanzu ba irin akwai abu ce da ba ta iya maido akan ta jiran ita kade ce sai an rako ta kina kana rubu sakare kenan in ka ce mishi wannan timciya ne shi kana nufin sakare ne kaga ba wanda zai gane cewa wannan burubuci ne lokacin da kace kai wannan timciya ne kaga kana nufin sakare ne kai kuma kana so ka ce wannan burubuci ne kaga lamin shi bilin bilin garot bai cika da abin da ake bukata ba to shi yasa idan ya cika da garab wato abin da ake bukata abin da ake guri abin da ake fata to yanzu maqbul wannan tashbihi naka ya zama to karbabbe shi yasa lokacin da zaka yi tashbihi ka kula da kyau ka kula da kyau ka gane abin da ake nufi idan mutum yana karatun adab gaskiya akwai tashbihata da dama wanda zai sha mamaki akan su wallahi zai sha mamaki akan su sosai musamman guda ba'u din nan in kana karanta mukama zaka yi ta gani aka yi ta gani ya kawo yana bayani akan wata mace yake cewa amanta ila basilfi da'u li thagalin anta li thagalin raka mabsimuhu bil husni mushtamilun bil bishri muttasim ko na makamancin sa daga kuma mai alburra ma lokacin da yake wato yana magana akan baiki alayhi salatu wassalam ya kawo wadansu abiyati wanda a cikin su akwai tashbihat amma sai wanda ya karatu balaga zai gane sosai abin da yake nufi an gane da kyau annan kuma ka annama lulu fi gashi na dai manta amma in kana karanta mukama zaka yi ta gani irin waɗannan abubuwa wallahi zaka yi ta gani irin waɗannan abubuwa fa aqbalat hina jaddal bayn fi hulalin sudin ta'addu bananan nadimil hasri falaha laylun ala ghusnin aqallahuma falaha laylun ala subhin aqallahuma ghusnun wa darrasat billawla bidurari to in kana karatu zakai ta gani irin wadannan abubuwa wanda za ka kawai a fili ga abin da ake nufi amma kuma ga abin da yake nufi saboda tashbihi kenan mun gane da kyau taqsimatuhu taqul wato kashe-kashe na tashbihi suna da yawa wato tashbihi kashi-kashi ne ba kashi ɗaya bane ko biyu akwai anan kaga abin ma da ya kawo kada ne akwai at-tashbihu at-tamthili akwai at-tashbihu ad-dimni akwai tashbihat da dama wanda anan bai kawo su ba to idan a karatu na litattafai na gaba inda ya dare da lafiya insha Allah ta'ala za mu tattauna akan su to ina ga anan ya kamata a ce mu kwana to kuma kai ba karatun wanda ya gabata kenan insha Allah ta'ala a karatu wanda ya gabata zamu tashi akan al-haqiqatu wal-majaz abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuma harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik